bà chi mày nhớ câu à. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da kotun ɗaukar ƙarar zaɓen gwamna ta tabbatar da hukuncin ƙaramar kotun da ta soke zaɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP tare da ayyana Nasiru Yusuf Gawuna a zama halattaccen gwamnan jihar, ake ta bigiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta Kano. Wannan ne dai karon farko da aka taɓa samun kotun sauraren ƙararrakin zaɓen gwamna a jihar da ta soke zaɓen wani gwamna da tuni so mu aiki, hukuncin da kuma ya sami karɓuwa tare da amincewar kotu ta gaba, wato kotun ɗaukaka ƙara. Wasu mutane daga ɓangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta Kano, kama daga 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malaman addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta, suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kama ludayin gwamnatin ta Abba gida-gida kamar yadda aka fi sanin sa, wanda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin ni'yasu. Sakataren jam'iyyar APC a jihar ta Kano Ibrahim Zakari Farina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi.
Ɗaya daga cikin sirrin wato faɗuwarsu yana ɗaya daga ciki banda wa'ancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi. Wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi, babu yanda za mu zo bindata mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tunda yake sun zo sun yi mulki na wata kaza din nan sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwaf me suka yi yaya kaza. Mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye, amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci, kuma Allah ya kama su da zalin da suka yi na al'ummar jihar Kano da suka rurrushe musu wajen cin abincinsu.
Ban gane zalin wani
wanda suka je suka baka nan ne suka zo suka sa inki tun daga wajen gidan Murtala har BUK har kofar famfo, baka nan ne inda aka yi wa masallacin Idi, baka nan ne yanda aka yi wa daula, baka nan ne yanda aka yi wa filin sukuwa, da ire-iren wa'annan mutane aka sa su fargaba, baka nan ne inda aka je mutum da matansa da 'ya'yansa da abun nan aka to sai an rushe gidansa. Wa'annan duk abubuwa Allah yana kishin bayansa. Wannan kuma abun yana ɗaya daga cikin abun da ya hana su nasara. Babu yanda za mu yi mu zo mu ce ba za mu yi musu ramuwar gayya, babu ramuwar gayya tsakanin mu da su. Dama ubanmu Mala Aminu Kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to kakka taka shi.
To sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin siyasa Salisu Siratu Kwankwaso, yana ganin ba inda gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf take zali balle alhaki ya kama ta.
Kaga ku inda aka yi masa jiya mutumin da mai girma zababban gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency, kaga yanda ma mutane suka fito suka yi tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini, aka taho hakan tunkwari aka taho har gidan gwamnati a kar. Ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwarjini a jihar Kano sai ma ƙara masa akai. Wannan rushe-rushe da kuke gani ya yi tunda abu ne yake yi shi tsakaninsa da Allah, abu kuma zo ice ci ɗakin Allah ya fito da shi. In nuna cewar na al'umma ne na Allah ne, zaman Allah yake da annabi zaman kuma a bauta Allah a gurin ake. Ai banda kwarjini ba abin da wannan gurin ya gara masa. Duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan to ba mai son ci gaban addinin musulunci bane, ba mai son kuma ci gaban jihar Kano.
Su suna cewa ai da farko kuma kaman kun yi wa sha'anin shari'an nan rukun sa kai na kashi, shine yasa kuma kamar shari'ar ƙarshe ta ba ku ruwa.
Wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba. Wa'anda wasu su fito daga bakin makiya su gaya masoya, kuma masoyan su riƙa ganin kaman abin da aka faɗa haka ne. Amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa akan shari'a da shi mai girma zababban gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da jagoran ɗariƙan mu ta Kwankwasiya Madugu Uban Tafiya jajirtaccen jagora Injiniya da Trabi Musa Kwankwaso ba abin da basi ba.
A ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran Kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta NPP Radio Musa Sonkwaso da bijirewa kiran da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatin sa. Wannan zargin dai ya fitowa ne daga bakunan masu fashin baki kan lamurin siyasa da kuma musamman magoya bayan Kwankwasiya wanda ke karawa da zargin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje da yin amfani da karfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar APC ne mulkin kasa domin daukar wata fansa.
Shi kaman yanda yan jam'iyyar APC wato mukiya da suke cikin ta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai jama'a jagoran mu a duniya ma ba sa son su ga haduwar su, ba sa so, ba sa sha'awa, saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fitina da abin da aka yi da abin da ba a yi ba su je su faɗa. Saboda haka wannan kuma bata taɓa raba shi jagoran mu da shi Bola Ahmed Tinubu ba. Wancan kuma shedanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe, to wannan kuma Allah ya bar su, mun bar su kuma da Allah.
Amma kuna ganin kamar shi shugaban kasa yana bai da masaniya kina akan abin da kuke zargi cewa ana nema amfani da kafofi na gwamnati a kwace muku madafin iko a Kano.
To idan ka kalli yanda su alkalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi da kuma yanda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so sai an tsaya an duba duba can a duba nan, ba a zo da hukunci kamar yanda doka ta tanada a rubuce ba, to sai ka ce daga sama ko da ma su waye sun musu magana
banda shugaban kasa
ke ko shi ko ma waye dai an dai musu magana, ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba,
wai kamar zargin da kuke yi kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni.
Yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni, domin har a yau din nan sun kasa ba da shi kansa wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi.
To yanzu wace ba su umarni ko azurgin ku?
To ai tunda manyan suna da yawa, ai in na dau mutum ɗaya na cewa ne ni na dau alhakin sa
kamar suwaye da suwaye,
manya a kasar nan ai ba su da iyaka, kai kanka kafi ne sanin su.
Akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana tabbata da idan ganin cewa misali an fahimci juna tunda akwai sauran zango na gaba
kaman dawa dawa kenan
da ku da waɗanda kuke zargi din tunda ɗan juna kuke ɗan uwan juna kuke ɗan siyasa
mai lokaci ne zai yi dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo, in aka zuba ido za a gani nan gaba, to mun ba abin da zamu ce tunda mu muna ansa umarnin shugabannin mu.
To sai dai kuma Ibrahim Zakari yayi ƙarin haske kan wannan zargi zargin.
To wannan abun da mamaki in sun faɗi haka, wato ba wani maganan wato makaman iko, domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba, ba mu ne kwamishinoni ba, ba mu ne kaza ba, ba mu ne kaza,
APC ce suke dike da mulkin,
APC ce. Ai in ka duba Madugu ai ya da alaka da Tinubu, idan maganan gwamnatin tarayya ce yana da alaka, ya je asali ma kusan kamar yanda yake so a yarda ko kuma irin suna da suke so a yarda cewa kamar Tinubu yayi wa aiki ya rage ƙuri'ar mutanen PDP ne don Tinubu ya samu, kuma bayan an ci zabe din nan ya ma zo yana cewa za a bashi minista, kuma ya je ya same shi a Bila, ya same shi a kasar waje. Don haka yanda muke gadara da Tinubu haka yake gadara da shi, yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kala wa Tinubu? Shin Tinubu mai shari'a ne shi?
To amma yanzu ai da sauran tafiya da cin da an ce za sun ce za su dauka kara,
ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu dauka kara? Maganar dauka kara tunda yake haƙƙi ne, gado gado ne, gab a ce guda uku an yi guda biyu, it's only natural, ya kamata a ce su ma ba shakka sun dauka kara.
Kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararrajin abin da zai je zo a kotu koli?
A'a, duk wanda ita gaibiya ta Ubangiji, duk mutumin da yake maka wato baya jin tsoron gaibiya ta Ubangiji, to wannan mutumin imaninsa bai cika ba. Ai dole ne mu ji tsoro, dole mu shakka, abinda kawai za mu yi shi ne mu ci gaba da addu'a, kuma tunda mun riga mun rike gaskiya to sai mu tawassali da wannan gaskiyar tamu, mu ƙara gaya wa Allah, Allah kada ka ba su nasara a kanmu.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.